Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Haka kuma ana iya tsauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol duka akan zangon FM. Assalamu alaikum a sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau 1 ga watan Maris shekara ta 2016. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Grace Alheri Abduga kanin labarai. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce jejene tsagaita wutar da ta shiga kwana na uku a Siriya tana aiki duk da waɗansu tashe-tashen hankali da aka fuskanta. Yayin da ake gudanar da zaben da ake kira Super Tuesday a jihohin Amurka 11 yau, wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna hamshakin ɗan kasuwar nan Donald Trump da kuma tsohon sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Clinton suke kan gaba a jam'iyyinsu. Kana yau kamfanin Apple zai bayyana gaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka domin bayyana abin da ya sa yake buɗe wayar wani da ake zargi da ayyukan ta'addanci.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labaran duniya.
Musulunci bai ce dan yarinya ta shiga musulunci ta bada iyayenta ba. Muka yi umarni a mayar da yarinya nan wajen iyayenta. Wannan maganar wata shida.
Mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu kenan yake mai da martani akan surutan da ake yi game da wata yarinya a shekara 14 mai suna Eze da aka ce wani ya ɗauko ta daga jihar Bayelsa ya kawo ta Kano domin ya aure ta. Muna da ƙarin bayani. Sannan kuma rundunar sojan Najeriya ta kama wasu da suke wa kungiyar Boko Haram leƙen asiri. Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya bayyana jiya Litinin cewa duk da waɗansu tashe-tashen hankali da aka fuskanta, yarjejeniyar ya tsagaita wutar da aka cimma a Siriya da ta shiga kwana na uku ta fara aiki. Ya kuma ce kwamitin sa ido da ya kunshi ƙasashe yana aiki domin ganin ba a ci gaba da saba yarjejeniyar ba kuma tsagaita wutar ta ɗore. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa Jean-Marc Ayrault ya kira wani taron kwamitin sa ido na gaggawa domin tattauna rahoton hare-haren da aka kai yankunan yankin ƙarƙashin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce idan aka kiyaye jejeniyar tsagaita wutar za ta iya kaiwa ga raguwar tashin hankalin baki ɗaya. Ya ce wannan yana iya kasancewa matakin farko na shawo kan matsalar ta hanyar siyasa da za ta kawo ƙarshen yakin basasa da wahalhalun da al'ummar Siriya ke fama da su. Yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki ne ranar Asabar. Iraniyawa masu tsatsauran ra'ayi sun samu koma baya a zaben da masu sassaucin ra'ayi suka samu rinjaye a zaɓukan da aka gudanar da suka haɗa da na 'yan majalisa. Manyan masu ra'ayin 'yan mazan jiya biyu Ayatollah Muhammad Yazdi da takwaransa Muhammad Taghi Masab Yazdi sun sha kaye a yunkurin su na sake zama membobin majalisar da ta kunshi malamai 88 mai matukar muhimmanci. Majalisar ce za ta zabi shugaban addinin da zai gaji Ayatollah Ali Khomeini dan shekaru 76 mai ci yanzu wanda yake shugabanci tun shekarar 1989. Jiya Litinin tashar talabijin ta kasar ta ba da labari cewa shugaban ƙasa mai sassaucin ra'ayi Hassan Rouhani da abokan ƙawancensa sun lashe 15 daga cikin kujerun majalisa 16 a Tehran, inda 'yan majalisa suke riƙe muƙamin na tsawon shekaru 8. Gabaki ɗaya dai masu sassaucin ra'ayin suna da rinjaye da kashi 59 cikin 100. Wani sabon binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna hamshakin ɗan kasuwar nan Donald Trump yana kan gaba tsakanin 'yan takarar da ke neman jam'iyyarsu ta Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa Amurka, yayin da tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurkan Hillary Clinton take kan gaba a jam'iyyar Democrat. Binciken ra'ayoyin jama'a da CNN da kuma ORC suka gudanar ya nuna Trump yana da goyon bayan kashi 49 cikin 100 fiye da sauran abokan takararsa idan aka hada goyon bayan da suke da shi baki daya, wanda ke biye da shi na kurkusa shine Senator Marco Rubio wanda yake da kashi 16 cikin 100, sai kuma Senator Ted Cruz da kashi 15 cikin 100. A takarar jam'iyyar Democrat kuma binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna Clinton babbar jami'ar diplomasiya Amurka tsakanin shekara ta 1900 zuwa 2013 ta ba abokin takararta daga jihar Vermont mai ra'ayin sassauci Bernie Sanders rata, inda take da kashi 55 cikin 100 yana da kashi 38. Yau Talata ne jam'iyyun za su gudanar da zaɓe a jihohi 11 da ya kasance ranar zaɓe mafi girma cikin wata guda da aka shafe kawo yanzu ana matsanancin yaƙin neman zaɓe. Binciken ya nuna cewa Trump na da rinjaye a jihohi 10 da za a gudanar da zaɓen yau da ake kira Super Tuesday. Trump yana da goyon baya a duk jihohin banda jihar Texas, inda Cruz yake kyautata zaton zai lashe zaɓe a jihar da ya fito. Bisa ga dukkan alamu kuma Clinton ce za ta ci zaɓe a galibin jihohin da take takara da Sanders, wanda a yaƙin neman zaɓensa tare da yake kushewa giɓin da ake da shi tsakanin attajirai da talakawa da kuma manyan kamfanoni. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin fasaha na Apple yana shirin gayawa kwamitin Majalisar Dokokin Amurka yau Talata cewa buƙatar da hukumomin tsaron ƙasar suka gabatar na buɗe wayar ɗaya daga cikin waɗanda suka kai harin ta'addanci a San Bernardino, California, da ya kashe mutane 14 zai buɗe wata dama mai hatsarin gaske da gwamnatin za ta riƙa yi wa mutane kutse a rayuwarsu. A cikin shaidar da ya rubuta da aka riga aka fitar, babban lauyan kamfanin Apple Bruce Sewell ya ce ƙirƙiro da wata manhaja da za ta sa iya buɗe wayar Said Rizwan Farouk za ta jefa miliyoyin na'urorin Apple da ake sayarwa a duk faɗin duniya cikin haɗarin tsaro. Sewell ya ce ƙirƙiro da manhaja ba waya ɗaya kawai za ta shafa ba, za ta raunata tsaron dukansu. Dukanmu za mu amince da cewa ba batun buɗe waya ɗaya ake yi ba. Babbar hukumar binciken Amurka FBI ta buƙaci kamfanin Apple ya ƙirƙiro wata manhaja da ita hukumar za ta samu damar bincikewa ta ga ko Faruk, wani musulmi haifaffen Amurka, ya yi magana da waɗansu dangane da harin da suka kai farkon watan Disamba da matarsa haifaffen ƙasar Pakistan Tashfin Malik. An kashe dukansu biyu 'yan sa'o'i da kai harin a wata musayar wuta da 'yan sanda. Wata kotun magistrate a California ta umarci kamfanin Apple ya yi biyayya da buƙatar da hukumomi suka gabatar, sai dai babu tabbacin abin da zai biyo bayan ɗaukaka ƙarar da kamfanin na Apple ya shigar. Jiya Litinin kuma wata kotu daban a birnin New York ta yanke hukunci cewa ma'aikatar tsaron ba za ta iya tilastawa kamfanin ya bi wannan umarni ba.
Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ila ba za ku rasa ji ko kuma karantawa a jaridu ba, batun wata budurwa 'yar shekara 14 mai suna Eze da ake ta surutan cewa wani mai suna Yunusa ɗan asalin ƙaramar hukumar Kura a jihar Kano ya ɗauko ta daga jihar Bayelsa ya raba ta da iyayenta, ya kawo ta Kano a kan cewa yana son ya aure ta. Wannan batu ya sa wasu suna zargin cewa shi Yunusa ɗin yana da goyon baya ko kuma ɗaurin gindin masarautar Kano. A kan wannan batu, mai martaba sarkin Kano ya kira taron 'yan jarida da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halatta. Ga kuma bayani da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya yi a kan wannan batu.
Sun ta bugawa a intanet yau, an buga a jaridu, an fara campaign a fitar da yara da yarinya daga hannun sarkin Kano. Yau da safe daga South Africa mutanen BBC suka yi manyan waya, suka ce an je ana ta kai musu labarin, ana so a BBC da CNN a duniya a ce sarkin Kano ya rike wannan yarinya a shekara 14.
to kamar yadda aka sani cikin watan August da hakin kura da ya ciro mana da wannan yarinyar da wannan mutumin da daga cikin kauyen aka ce ga tanan ya je bayansa daga can yake ta musulunta tana son auren sa ya ce iyayenta sun hana amma ya ce wuri ta garin su zai aure ta daga ce kai shugaban hakimi hakimi ya turo sanan da takarda aka ce mahaifiyar tana so ta kashe ta muka tura sojan shari'a commission shari'a commission ta dawo da sunan suka sake tabbatar da waɗannan maganganu aka nemi a bata kariya muka tambayi shekarunta watakila wasu su kuza su tuna kuna nan akai aka faɗi shekarunta ko 15 aka ce a lokacin muka ce yarinyar nan ba ta kai shekarun da za ta aurar da kanta ba ba ta da izinin iyayenta ba kuma ba ta kai shekara 18 ba a bari idan har yana son ta ya bari ta shekara 18 in ta ce tana son sa ba wanda zai tilasta mata musulunci kuma bai ce dan yarinya ta shiga musulunci tare da iyayenta ba muka yi umarni a mayar da yarinya nan wajen iyayenta a kai ta wajen AIG ya tura wa AIG na bayansa ga yarinya nan a bar ta wajen iyayenta amma a dauki matakan kare lafiyarta wannan maganar wata 6 mu a cikin wata 6 nan ba wanda ya dawo mana da cewa ba a aiwatar da wannan umarnin ba kasam sai muka ji ana cewa mun rike yarinya anan to da mun dauka abin magana ce za ta wuce amma yanzu ta kai har senators sun shiga an fara campaign a internet an buga a headlines kuma ana nema wato ai amfani da wannan saboda bacawa al'ummarmu da addinin musulma so da kuma ya kamata na farko dai gashi alƙali baya nan amma a duba hukuncin da muka yi a wannan ranar a sake karantawa yan jarida su gani kuma a ba su takardar da aka aika wajen AIG
daga can Bauchin Yakubu kuma wakilin sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad ya yi komanda da rahoton cewa rundunar sojan Najeriya ta ce ta gano ko kuma ta kama wasu mutane guda 4 da take zargi da yi wa kungiyar Boko Haram leken asiri an dai kama mutanen ne tsakanin jihohin Bauchi da Gombe da kuma jihar Plateau
mutanen dai an gabatar da su a gaban babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burutai jiya litinin a lokacin da ya kawo ziyarar aiki na wuni guda a barikin soji na Shadawanka da ke Bauchi da yake bayani yadda aka damke mutanen commandant brigade na 33 na artillery brigadier general Abraham Luka Dusu ya ce haɗin gwiwar rundunar soji da ke Gombe da kuma na garin Jos ne suka kame mutanen
so coordinated joint operation with the regiment in Gombe and operation safe haven in Jos and made arrest
Brigadier General Abraham Luka Dusu yace rundunar ta kama mai suna Victor Moses wanda ya shaida cewa yana daga cikin mutanen da suka yi nasarar tada bom a garin Madalla ta jihar Niger yace kamun da aka yi wa Victor Moses din ya biyo bayan yunkurin da yi ne don ya shiga masallaci a garin Alkaleri ta jihar Bauchi inda yace yana sanya musulunta ne amma mutanen garin ba su amince da bayanin da ya musu ba sai suka kawo rahoto wa mutanen su
and that he is staying with Abubakar Shetima in Jos Motopark.
Victor Moses na da zama ne a tare da wani mai suna Abubakar Shetima a tashar mota dangaren Jos. Inji cewar Brigadier General Luka Dusu, Victor Moses ya bayyana cewa shi da abokansa.
And these are the other two suspects, Umar Sadiq Mwadaki from Gombe and Abubakar Shetima and Salisu Muhammad Bello also in Gombe.
Salisu Muhammad Bello da Abubakar Shetima da kuma Umar Sadiq Madaki dukkanin su a Gombe yan leken asirin kungiyar Boko Haram ne daga ƙarshe Brigadier General Luka Dusu yace a bayan an kammala binciken farko mutanen hudu za a tafi da su Maiduguri cibiyar bincike na soji domin a ci gaba da tambayar su. Abdulwahab Muhammad Murna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mun gode Abdulwahab, kuma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, yau za a yi zaben ranar da ake cewa Super Tuesday a nan Amurka.
Wannan rana ta zaben gandu na Super Tuesday, kamar yadda suke kiransa da Turanci, wato ana iya cewa an fara shi ne a shekarar 1980 Jummai, domin a lokacin nan ne jam'iyyar Democratic ta tsara yadda za a yi zabe a jihohin kudancin Amurka.
To a kasance da mu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu, domin jin tarihi da kuma muhimmancin wannan rana ga siyasar Amurka ko kuma 'yan takarar shugaban ƙasa. A halin yanzu kuwa ga tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Al'ummar Nijar yau suna tantancewa.
Ai, Hamma Amadu ya saba da zarge-zarge irin na 'yan tarayya. Babu wanda 'yan tarayya suka matsa ma a cikin Nijar ta fannin siyasa kamar Hamma Amadu.
Ai, shi Hamma din nan kowa ya san shi ƙasa, kuma kowa ya san wani irin mutum ne. Kalli yaron sanje ne ba, ƙarshenta sai sanje kama shi.
Ministan cikin gida nasu SJ na tarayya ya ce in muna tahiya zaɓe mu tai, in ba mu zuwa mu yi zaman mu su yi zaɓe su kadai.
Tukunya in ta saba da ƙari ba mu hana ta ƙari.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, muna fatan mun sami kulamin lafiya a shirin tsaka mai wuya.
Sunana wato Muhammad Habibu. Ya kamata gwamnati in ma wadda take ci ne Allah ya bata sa'a ta dawo, ko ko wata ce ta zo, mu abinda muke so shine gwamnatin za ta zo ta yi wa talakawa aiki, ba ta yi wa kanta aiki ba. Ta fara da ainihin ciro wa talaka haƙin shi wanda 'yan siyasa suka danne, wato gabaki ɗayansu ɗan Nijar abinda yake so ba kamar wannan.
Sunana Malam Abdulrazzaq. Abin da ya kamata a karɓa shi ƙarfi a kai shine yau kowa ya san cewa masu yawa cewa ta tare da migiran ɗan tahe-tahe. Ban shi ba dai gwamnatin da ya sa cikin tsarinsu ya ce za a kula da su. Na biyu, canjin yanayi shi ma ya ɗa abin da ɗauki hankalin mutane ƙwarai, kuma shugabannin masu neman zaɓe yanzu ni da ban ji wanda an fito shi a cikin tsarin da aka gudanar da ba.
Shin tambaya, wai kam Hamma Amadu ne ya so jarirai daga Najeriya ko matarsa ce? Kuma shin akwai ƙanshin gaskiya a zargin kwanan baya da aka yi na cewa shi Madugun Adawar yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka so a yau shugaba Muhammadu Isuhu? Amma duk ma kafin mu kai ga waɗannan batutuwan, yau a wannan kashin na kusa da na ƙarshe da muke jin fafatawa tsakanin mutane biyu, wato Muhammad Lawli Leje na jam'iyyar Lumana ta Hammadin da kuma Asumani Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki, za mu tashi ne daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata, da shi Malam Asumani ɗan zai fara mai da martani ga zargin da 'yan adawa suka daɗe suna yi na cewa wai sun taimaki PNDS tarayya ta kashe tazarcin tsohon shugaba Tanji Muhammadu, tarayya ta zo ta ita da shugabanta sun watsar da su jam'iyyun adawan, haka ne?
Sun taimake mu bisa ni doka abinda ta ce di ba wannan aiki da aka yi tsakaninmu da su. Yarjejeniya ce aka yi, ka gane ko? Sun yi amfani suna da su a da majalisa, mu a da shugaban ƙasa da prime minister, ka gane ko? Hamma ya zamna shugaban majalisa tsawon shekara 3 da watanni kakin shi gudu, ka lura? Saboda haka abinda sa Hamma ya yi gudu saboda ya san ayyuka abinda aikata na laifi na zamba, Allah ya kama shi, ya sayo ƴaƴa daga ƙasar Najeriya, kowa ya tabbatar da hakan, ka gane ko? Sannan gwamnati ko aikin tana ta bincika wanda duk ya taka doka ta taka shi, wannan shine na harko. Na biyu, Leje ya yi zancen wai wannan committee da ya kula da harkar sassuma kamar wannan kundi na girgam an samu kamar 300 dan ku. Abin da ke so shi da yaje shi sani, in bai iya lissafi da lissafa wannan gaba ɗaya wannan biruwa, ko da an ce duka biro abin da ya kamata a yi zaɓe ciki mutum 500 ne, to mutum 500 din nan ko da kowa da kowa shi zaɓe a wannan wurin abin da suka kama mutum 15,000 ne, 15,000 ko dan majalisa guda ba su kawo. Saboda haka ina son shi sani lokacin da suka kama wannan ciza abinda sun kaso, kaji Malam Aliyu? Sun so ne lokaci shi har sun fara zancen cewa ai akwai in fara kula da za su yi gwamnatin rikon kasar, gwamnatin rikon kwariya, tunda ai gwamnatin nan ta Muhammadu Isuhu ba zai yiwuwa ba shi ka shi zabe. To amma da taimakon Allah, gwamnati ta yi tsayi tare da wannan kwamiti da sani.
To ina zuwa Alhaji Usman minti daya. Alhaji Lawli Lauje, a yadda aka tsara zaben nan yanzu nan, in ku duba duk shirye-shiryen da aka yi dinnan a matsayin ku ƴan adawa, kun gamsu da shirye-shiryen cewa za a yi zabe na adalci fi sabilillahi na gaskiya? Ko kuna da wata damuwa?
Saboda kwarai muka yarda, saboda mun tabbatar da yanzu tun da kaga maganar da ya yi maka ta ƙarshe yanzu. Yace maka wannan turuwa san ventura, saboda ma'ana biro 323 yace maka ba su mutum 15, saurara abinda suke badawa mutum 1,500 suke badawa, mutum 165 suke badawa,
dan haka biro 100
kaga magana dai wanda nace maka wannan biro abinda suke tashi 161,500. Idan ka dauka akwai wajen da in aka same su annan sukan baka dan majalisa kusan guda 20, kyauta ruwan Allah. Wannan Allah Ubangiji ya sa mun binciko shi tun lokacin da muka ce ban mu yarda da wannan fishe ba, ban mu yarda da wannan raskona da aka yi ba, sai an kira mutane daga kasashen waje.
Saboda haka ba ku da wata damuwa dai cewa zaben an yi shimfiɗa zayin zabe na adalci kenan.
Wannan kaga dai daga ma yarda ita wannan kungiyar zabe da tace tabbas wannan fishe, bayan ministan cikin gida nasu SJ na tarayya ya ce in muna ta haya zabe mu ta, in ba mu zuwa mu yi zaman mu, su yi zaɓe su kaɗai da ƙananan jam'iyyoyin da ke da kosu AM diputoci su ƴammatu su su kwashe da yawa, yakin nan a yi zaɓen shugaban ƙasa wanda ba daidai ba a ce an ci mulki tun premature. Sai Allah Ubangiji ya sa wannan sai ni, saboda ya san ya sha Ƙur'ani mai tsarki, sai ya ce tabbata radda ministan cikin gida ya magana yau. Wannan sake ya yi kira ce a zo a binciki ƙasashen waje, ma'ana wanda ke magana da harshen Faransanci, su zo su binciki wannan raskona ta 'yan ƙasa da aka yi. Kuma can ai sun bada, ya ce sun bada an yi ku bincike. Binciken da aka yi na cikin gida bai hido waɗannan abubuwan wannan matsalolin ba. Aka ba da fishin aka ce a ba sai ni. Amma sai ni ta amsa sai ta ce a dole sai an bincika shi ci bincike kuma na ƙasashen waje.
Amma ku ba ya Lawli, bari in tambaye ka fi sabilillahi. Bari in tambaye ka ma Lawli bari in tambaye ka fi sabilillahi. Na san kana kokari ka kare jam'iyyar ku ta Lumana da mutanen ada da sauransu. Zarge-zargen nan da ake yi shi shugaban na Lumana shi Hamma Ahmadu din, tun yanzu lokaci ne na siyasa, suna cewa koda akwai laifin an aikata shi, siyasa za ta rufe shi, a ɗauka cewa ana kuntata mishi ne saboda siyasa. Ba ku da wata tababa game da zargin da ake mishi na zancen yaran nan daga Najeriya, ko kuma zancen hannu cikin juyin mulkin nan?
Ai, abin da nake so in kwatanta maka, ai, Hamma Ahmadu ya saba da zarge-zarge irin na 'yan tarayya. Babu wanda 'yan tarayya suka matsa ma a cikin Nijar ta fannin siyasa kamar Hamma Ahmadu. Amma Allah da nashi iko, duk zargin da suka mashi, babu zargin da aka zo yau. Ai, zargin da ake mashi, ka san me ake cewa bisa zancen jarirai, shi ake complicity ne na matar shi, ba shi ya je ya so ba. Cewa ake complicity kamar an haɗa kai da shi. Ka lura da kyau. Haka nan wannan in ka ɗauko baya sun taɓa Muhammad zargin kuɗi miliyori, ba wai ƙananan kuɗi ba, wanda yau aka ta yi koti ta wanke Hamma daga miliyar 7. An ka komo aka mai da harkai duk aiki 'yan tarayya ne suka yi ta yin takarru na banza, suna cewa Hamma ya ci kuɗi, Hamma ya ci kuɗi. Yau Allah subhanahu wataala da ikon shi, Hamma ya musu dubara, ya kaya masu sun hau Nijar. Yau tabbas ina yi imani da Allah, in Allah ya yarda 'yan Nijar za su gane ɓarayi, za su gane waɗanda ba ɓarayi.
So kana cewa inda ba don ta taimakawa Hamma ba, da ma PNDS ba ta ci zaɓen ba?
Wannan sun sani da kansu, saboda ai idan ka ɗauka sun sani wannan godiyar kundula ce ita ce da ta cito ta ƙoshi ta yi da kwano. Wannan ba matsala ba ne, tunda Allah ya sade shugabanmu yana raye kuma mu muna raye a 'yan jam'iyyar Lumana. Wannan in Allah ya wannan zaɓe da za a yi wannan na 2016 zai bambanta mu ƙwarai da gaske, kamar yadda yake cewa yana ta ba da labarin an zo ai yarjejeniya ta jam'iyyoyin siyasa, ba yau kaɗai aka saba ta ba Nijar, ba da tarayya kaɗai aka saba ta ba. Ya ɗauki zancen Mamman Usman a lokacin da shi Muhammadu Isu ya yita daga mulkin Mamman Usman. Mamman Usman ya ɗauko ɗan tarayya ya naɗa, ai bai naɗa ba. To su ko da aka yita da suka yita suka kore mu daga cikin ƙawancen nasu tun da kora ce, yaushe ne za ku yin yarjejeniya da mutum ka ƙi cika alƙawari, ai kamar ka kore shi kenan. Don haka suka ɗauko 'ya'yan jam'iyyarmu ta ko'ina suna rubutu. Ɗan jarida ya ci mulki sau biyu lokacin da Muhammadu Isu ya ce shi in ya ci mulki za a yi mulki wanda yake za a yi ma'ana mulki gwamnatin haɗin kan ƙasa. Ai da san ya ci mulki sau biyu duk tanji ya zo tana mai hannu ya ce wannan yaudarar siyasa ce bai raba kuma a yi gwamnatin haɗin kan ƙasa.
To shikenan, to ina zuwa ma Lawli ina zuwa. Ni daɗiya da ku duk wanda ya samu hanya kafin ka tsaye da shi sai ka yi da gaske. Malam Usman, abubuwa da yawa Malam Lawli ya faɗa ciki, amma wannan magana da yake na ƙarshe ɗin na cewa inda ba don hammama da ba ku ci zaɓe ba. Ma'ana kenan tsoron hamman yasa kuka daƙile shi don sanin in har zai taimaki PNDS ta ci zaɓe in yana waje kenan wa san irin ɓarnar da zai muku ko?
To mutum ne lawali da yammanci da Allah. Ni na san Allah ke ba da mulki kuma shi ke amshewa. Yannan magana ta ƙarshe yau hamman bai kuma babu eminence minister da mu. Ka lura? Sannan ita ma hankuri tana wani waje. Abinda nake so gare kamar Aliyu. Al'ummar Nijar yau su za su tantancewa. Mun bar wannan zaɓi wurin Allah da al'ummar Nijar. Za su tantance su gani wane ne ba wane ne tsakanin mu. Saboda haka, in mutum ya shekarar ihu wanda ya zan ai shi hammadin nan, kowa ya san shi ƙasa. Kuma kowa ya san wani irin mutum ne. Kuma kowa ya san halayen shi duk ɗan siyasar ƙasar nan. Kalli yaran tanja ne ma. Ƙarshenta sai tanja kama shi. Ƙarshenta. Saboda haka tukunya in ta saba da ƙari ba mai hana ta ƙari. Wannan mutum ne da ke gidan kaso a yau. Na gaya maka wannan kamun da Allah ya yi mai. Allah na ya kai tausayin al'ummar Nijar. Saboda me nake cewa haka nan? An yi ɗaya. Ai, akwai wani abin da ake cewa afar kuma doka lokacin bare. Koda ina tsammanin zai ba da amsa, afar kuma doka. Sannan wannan mutumin yana kame-kame da yawo da al'ummar Nijar da hankalin mutanen Nijar da ke sauraron mu. Da mu
da shi ne wannan komitin gaba ɗaya. Amma a ya ce zargin da kuke hama ba Muhammad ya aikata abin da ba mata Muhammad ce. Me yasa ba ku zargin matar sa sai ku kyale shi? To ga sheku, to muna da kashi guda tilau a hadin da ya rage mana na wannan fafata kan jihurin Nijar da zamu kawo muku Allah ya kai mu rana wa teo. Inda daga cikin abubuwan da zamu karkare da su har da zargin cewa gwamnati na kafa su jam'iyyun adawa na jabu da gangan domin su je su rage yawan karfin jam'iyyun adawa na gaske. Muna godiya ga Asmana Muhammadu da Muhammad Lawali Leje da kuma wakilan mu na can Yamai Yusuf Abdullahi da Suleiman Muni Barma wanda suka taimaka muka kawo muku wannan shirin. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To yanzu kuma ga Grace za ta karanto takaitattun labarai.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da rukunin ƙarshe na wasiƙun email ɗin tsohuwar sakatariyar ma'aikatar Hillary Clinton da ta aika ta akwatin email da ba na gwamnati ba a jajibirin zaben da ake kira Super Tuesday lokacin da masu kada kuri'a za su zabi waɗanda suke so su tsaya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyun Republican da na Democrat a jihohi 11. Da fitar da email ɗin jiya Litinin, adadin email da aka fitar sun kai sama da 52,000 da suka hada da 2,000 da ke ɗauke da bayanan sirri. Rukunin ƙarshen ya ƙunshi shafuna 3,800 da suka hada da wani email da ya ƙunshi bayanai kan ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa da ma'aikatar leƙen asirin Amurka ta buƙata a ƙayyade a matsayin na matuƙar sirri, mataki mafi girma a tsarin ɓoye bayanan sirri. Sai dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurkan John Kirby ya shaida wa manema labarai jiya Litinin cewa da farko jami'an leƙen asiri sun yi nazarin wasiƙa suka ɗauke ta a matsayin ta sirri, rukunin da bai kai na matuƙar sirri ba. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya bayyana jiya Litinin cewa duk da waɗansu tashe-tashen hankula da aka fuskanta a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a Siriya da ta shiga kwanaki na uku ta fara aiki. Ya kuma ce kwamitin sa ido da ya kunshi kasashe yana aiki domin ganin ba a ci gaba da saba yarjejeniyar ba kuma tsagaita wutar ta dore. Iraniyawa masu tsatsauran ra'ayi sun samu koma baya a zaben da masu saucin ra'ayi suka samu rinjaye a zabukan da aka gudanar da suka hada da na 'yan majalisa. Manyan masu ra'ayin 'yan mazan jiya biyu Ayatollah Muhammad Yazdi da takwaransa Muhammad Misbah Yazdi sun sha kaye a yunkurin su na sake zama membobin majalisar da ta kunshi malamai 88 mai matukar muhimmanci. Majalisar ce za ta zaɓi shugaban addinin da zai gaji Ayatollah Ali Khamenei ɗan shekaru 76 mai ci yanzu wanda yake shugabancin tun shekara 1989.
Masu sauraro da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. Za ku ji tarihin zaben Super Tuesday a harkokin siyasar Amurka. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.